الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله ونعم السلامة على الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله لنا سافيا تأصبر ضياء جوت رمضان أشكرا تدبو إيد تريه أودا أربعين دشدا هجرة من زمان الله صلى الله عليه وآله وسلم دع مكة زوا مدينة وندي دي دي ضياء جوت أكو أشكرا تدبو بيودا أشرين دبير ميلادية a wannan rana bisa ga kaddarawar ubangiji zamu fara tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara daga masallacin Uthman ibn Affan wanda ke garin Abuja a unguwar Kusaitu kuma tafsiri ne wanda ya shafi ƴan uwa mata kamar yadda muka fawo daga waccan shekara kuma insha Allah zamu dora daga inda muka tsaya in ba manta ba a waccan shekarar mun fara karatu a cikin suratu Maryam inda muka cike da ƙarshen aya ta 21 da haka yau insha Allah za mu fara farkon aya ta 22 fadin Allah madaukakin sarki fa hamalatku fantabadat bihi makanan qasiya me Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim
Allah yana mana labari ne ko bayani ne game da kissar Nana Maryamu. Nana Maryamu ita ce wata mace mai daraja, mai kima, mai martaba. Wace Allah ya buga misali da ita ga sauran mata don su yi koyi da halayyarta. Kamar yadda na gaya mana duk a baya, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe ta, ya shaide ta, ya ce tana daga cikin mata ƴan kaɗan da suka samu lambar yabo da lambar girma a wajen Allah. Shi yasa za ku ga kamar kankankan take da maza a wani wajen. A Qur'ani akwai surori da aka yi masu sunayen maza, da haka ita ma sai aka yi mata sura mai sunan mace. Akwai suratu Ibrahim, suratu Yunus, suratu Hud, suratu Yusuf, kuma haka akwai suratu Maryam, wanda kalmar Maryam daman tana nufin mai bautar Ubangiji, mai hidimtawa Allah, wanda wannan ya samo asali ne tun daga burin da mahaifiyarta ta ci na in Allah ya bata ɗa namiji to za ta sa ya zama mai hidimar addini. To dan Allah ya nuna mata cewa shiriya da himma da ƙoƙari wajen hidimtawa Allah ba daga shi mutumin bane, a'a daga dacen Ubangiji ne. To sai Allah ya bata ƴa mace wanda a tunani ana ganin ƴa mace kamar koma baya ce, kamar ba za ta iya yin irin waɗannan ayyukan ba da sauransu. Da yawa daga cikin mata sukan raina matsayin da Allah ya ba su, suna da damar su yi abun da ya fi na wasu mazan ma, amma wasu sai su ƙi, suna masu fakewa da cewa ai su mata ne. To wannan ba haka ba ne ba. To dan Allah ya nuna wa mahaifiyar Maryamu ya mace ma fa in Allah ya yi mata gaman katari takan yi abin da wani ɗa namijin ma ba zai iya ba. Da haka lokacin da ta haife ta tace rabbi inni wada'tuha unsa, Allah gashi ka ga na haife ta mace, ni ko namiji na fi so, walaysa dhakaru kal unsa, namiji ba kamar mace ba, wa inni sammaytuha maryam, amma duk da haka na sa mata suna Maryam, ma'ana na sa mata suna wanda ya dace da manufata, shine na hidimtawa Allah, na hidimtawa addinin Allah, dan haka na zaban mata suna Maryamu. Maryamu tana nufin khadimur rabbi, mai yi wa Allah hidima. Wa inni u'izuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim, kuma Allah ina nema mata tsari da duk zuri'ar da za ta haifa a duniya, Allah ka tsare su daga sharrin shaytan abin jefewa. To wannan shine farkon abin da ya faru. Haka maganar tai ta tahowa, wanda abin da Allah yake so ya kai mu gare shi bayan nuna hidimar da mace take iye wa addini a cikin kissar Maryam to Allah yana so ya nuna mana asalin annabi Isa ya samo asali ne daga iyaye na gari tun daga kakarsa har mahaifiyarsa har kawo kansa to shi yasa kissar sai ta ci gaba da tafiya yanzu an zo wajen da Maryam ta samu cikin danta kuma annabi Isa an wuce ita nata bayani da haka yanzu an dawo kan bayanin danta shine Allah yake fa hamalatu sai ta dauki cikin sa ana nufin shi annabi Isa bayan mala'ika ya bayyana gare ta ya gaya mata cewa Allah ne ya turo shi dan yayi mata kyautar da mai himma mai kwazo ba tare da kuma tana da mijin aure ba wanda yana daga cikin abin da muka koya a darasi na baya da ya shuke nana Maryamu ta yi fice wajen kame mutuncin kanta shi yasa sai Allah ya daukaka ta wanda wannan ma darasi ne ga iyaye mata duk macen da ta kame mutuncin kanta Allah yana daukaka darajarta da haka yana daga cikin abin da ke samawa mace daraja da kima da martaba kame mutuncin kanta to Maryam duk inda Allah zai ambace ta a Qur'ani sai ce ta kame mutuncin kanta wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fa nafakana fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين لذلك بأن مريم تاكامي متنشن كانت سي الله يكسو يجرم ماتا وشيني زيبات لا النبي إيسى عليه السلام ملائكة يقيا متا وبنجي جياتي إن سند دكي ذاكي سامتا أما فبا تهنيت أو ريبا فأك الشيدي تتي يا ذائي حتى ملائكة يتي متتوني دي الله يتولوني كما الله أبنيمي سنئي أغريشي ونن أمو domin ba abu ne wanda aka saba ba mace ta samu ciki ba tare da namiji ya kusance ta ba to amma shi Allah mai iko ne akan komai yana iya samar da abin da a hankalce baya samuwa yana iya yin abin da ɗan adam ba sa iya yi amma shi Ubangiji yana iya komai subhanahu wataala to shine bayan Maryamu ta yi amanna ta sallama to sai Allah zai gaya mana yadda abin ya faru shine Ubangiji ya ce fa hamalatu sai ta dauki cikin Isa anan take kalmar fa hamalatu daga alhamlu ne hamlu shine ciki an gane ko akwai bambanci tsakanin ciki na cin abinci da ciki na haihuwa ko alarabci alarabci cikin cin abinci sunansa albatanu amma cikin haihuwa sunansa alhamlu amma mu Hausa da ciki muke ce musu duk da mukan yi wata alama da take gane ciki na haihuwa idan mace ce aka ce tana da ciki to an san na haihuwa ne to amma dai ciki ake ce masa haka na cin abinci ma ciki ake ce masa to amma su a larabci saboda akwai fasaha ciki na cin abinci albaban amma ciki na cin na haihuwa alhamlu duk da Ubangiji madaukakin sarki yakan yi amfani da kalmar albatan din yana nufin ciki ba wai dan na cin abincin ba a wani lokaci sai dan na haihuwar Ubangiji madaukakin sarki ce wa huwa alladhi ansha'akum idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum kaga butun anan jam'u batan ana nufin da ciki to amma ne yace fa hamalatu daidai da huwa alladhi ja'alakum wa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma tagashshaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi dai Allah yace fa hamalatu sai ta dauki cikin annabi Isa to ta yaya cikin ya shiga jikinta domin in mace ce ta yau da kullum ta hanyar saduwa ciki yake shiga jikinta to amma ita wannan ta yaya cikin ya shiga jikinta al-imam ibnu kasir yake fa zakara ghayru wahidun min ulama'i salafi saboda malamai da yawa cikin malaman magabata sahabbai da tabi'ai sun ambata annal malaka cewa mala'ika jibrilu wa huwa jibril alayhi salam cewa mala'ika jibril amincin Allah ya tabbata gare shi inda zalika lokacin da yazo wajen nana Maryamu dan ya sa ta samu ciki nafaka fi jaybi dir'iha ya kama gefen rigarta ne sai ya hura iska da bakin sa ya hura iska ba tare da ya taba jikinta ba amma kawai gefen rigarta ya kama hannun rigar da ya buda sai ya hura iska fa nazalatin nafaka sai wannan busar da yayi iskar sai ta ci gaba da tafiya ta sauka hatta walajat fil farji har sai da ta shiga cikin tsaraicinta ma'ana ta shiga gabanta fa hamalat bil waladi nan take iskar sai ta zamo silar daukar cikin da haka nan take kawai sai ciki ya shige ta bi iznillahi ta'ala da izinin Allah mai girma da gwaya. Ibn Kathir ya ci gaba da kawo ruwayoyi na malamai, yace kala Muhammad ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq ya ce falamma hamalat bihi, yayin da Maryamu ta dauki cikin wa mala'at cikin ta ya cika, kallataha wa raja'at istamsaka anha damu, to bayan ta shiga cikin ya shige ta, ta fara jin nauyin sa a jikinta, sai ta dawo gida domin daman abin ya faru ne lokacin ta fita wajen gari. Kamar yadda farkon kissar shine idin tabazad min ahliha makanan sharqiya, ta fita daga garin su ne, ta fita bayan gari, a can mala'ikan ya tare ta, to a can ne ya busa mata iskar, iskar ta shiga jikinta kuma cikin ya kama ta. To da ta dawo gida istamsaka an haddamu, daga nan bata sake jinin al'ada ba, bata sake ganin jini ba, wanda wannan yake nunawa idan mace tana da ciki na daga cikin alamomin da ake ganewa jinin al'ada na wata wata ya zama ya daina zuwa. To shi yasa da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa mai ciki bata jinin al'ada, duk lokacin da mace mai ciki ta ga jini, to wannan jinin ba jinin al'ada bane, ba zai hana ta sallah ba, larura ce take da ita, kila cikin ne yake shirin lalacewa, sai ta maza ta je ta ga likita, amma mace mai ciki bata jinin al'ada. To amma jini na iya zuwa mata kamar yadda na faɗa, sai dai jinin ba zai zama na al'ada wanda zai hana ta ibada ba, sai dai ya zama jinin rashin lafiya ko cuta, ko kuma dai cikin ne yake shirin lalacewa. Wa asabaha ma yusibu alhamila ala alwaladi, duk abin da yake samun mace mai ciki na laulayi da tashin zuciya da kwadayi da kaza da kaza, dinna na Maryamu sai da ta samu wannan. Ba kamar yadda wasu suke dauka ba cewa take kawai cikin yana shigarta take ta haihu, a'a, Annabi Isa shi ma sai da ya zama ciki na wata tara, duk abin da masu ciki suke yi sai da nana Maryamu ta yi, na laulayi, kasala, kila canjin kamanni, kila kwadayi da sauransu. Da haka ba wai take ana dauka cikinsa take aka haife shi ba kamar yadda wasu suke dauka. To amma duk da akwai malaman da suke cewa hakan ne ta faru, take tana dauka cikin, take cikin ya girma, take ta yi nakuda, take ta haife shi, suka ce domin hakan shi ya fi daidai da mu'ujiza. Domin idan aka ce abu mu'ujiza ne, abu ne wanda ya saba hankali, ba irin wanda aka sani yau da gobe ba. Suka ce to idan an ce sai da ta yi wata tara irin na sauran mata, sai da kaza sai da kaza, to ai bai zama mu'ujiza ba. To amma malamai suka ce wannan baya cin karo da mu'ujiza, ai inda mu'ujizar take shine ta samu cikin ma ba da namiji ba tun a farko. To da haka dai a ƙarshe, kamar yadda wannan ruwaya take nunawa, duk abin da yake samun mai ciki sai da ya same ta, min alwasabi, na daga wahala, wattawahumi, da tashin zuciya da damuwa, wa taghayyurul launi, da canjawar kamanni, hatta fatara lisanuha, har sai da ta kai harshenta ya kumbura cikin abubuwan da ta gamu da shi na larura. Falamma dakala ala ahli baitin ma dakala ala ali zakariya wa sha alhadithu fi bani isra'il, ana nan labari ya gama gari ga nana Maryamu da ciki, kuma ba a santa da miji ba, labarin ya karade ko ina a cikin banu Isra'il. Fakalu, sai suka ce inna ma sahibu ha Yusuf, sai suka yi wani mutum shari suka ce shi ya mata cikin, walam yakun ma ahafil kanisa ce gairuhu, domin shi Yusufun Najjar shi ne mutumin da yake taya nana Maryamu zama a coci, ita tana zaune a matsayinta na mace wajen kula da ɗakin Allah, shi ma kuma yana zaune a matsayinsa na namiji wajen kula da nasa ɓangaren na aikin da ya shafi maza. Shi yasa daga nan ne za ku ga kiristoci suna da rabaran faza da rabaran sista. Rabaran faza shi ne wanda ya killace kansa a coci, shi ba zai yi aure ba. Rabaran sista kuma ita ce wacce ta killace kanta a coci, ita kuma ba za ta yi aure ba, kawai don hidimar coci. Sun ce wai daga nan aka samu wannan. To amma wannan abun ba asali bane a addininsu, ma'ana Allah bai sa su ba. Allah bai taɓa bautar da mutane da hana musu halal ba, bai taɓa bautar da mutane da hana musu abin da zai amfane su ba. Da haka idan sun ci aure sun ce za su yi hidimar addini, to amma ba Allah ne ya sa su ba. Nana Maryamu da ba ta yi aure ba, ba wai don ba ta so ba ne, don ƙaddarar ta ce Allah bai ƙaddara mata ta yi aure ba. To galibi za ku ga a coci irin waɗannan mazan da suka ki aure da waɗannan matan da suka ki aure, ƙarshe kuma sai su buge da zinace-zinace a junansu, sun ki halal sun dawo haram. To da haka shi wannan mutumi wanda ake kira da Yusuf Annajjar, wanda yana tare da Nana Maryamu a wannan lokaci a toce a ɗakin bauta, sai aka yi masa sharri, ita ma aka yi mata sharri, aka ce ai shi ya mata ciki domin su suke zama a toci daga su sai su ba kowa. Wata warar minan nasi suka ce wai daga nan ne da taga ciki ya shiga sai ta jena shigowa mutane, ko kuma aka ce da cikin ya girma to Maryam sai ta kaurace wa mutane sai aka daina ganin ta. Wattakaza min dunihim hijaban, sai ta je wani waje ta boye kanta. To daga nan ne ma za ku ga wannan abin yana faruwa har yanzu, idan a kauye galibi ya fi faruwa a kauye, aka samu wata yarinya ta yi cikin shege to sai a canja mata waje, sai a kai ta wani waje a daina ganin ta. Wani lokaci har sai ta haihu ma ba a sani ba, domin inda za a kai ta din can wajen ba kan waje ne, ba a san tana da miji ko ba ta da miji ba. Nan kuma inda aka santa kar a ganta da cikin, tunda an san ba ta da miji sai a gane cewa cikin na shege ne. To idan aka kai ta wani waje ta je ta haihu sai komai, sai a bar dan a can ko dai wani abu, sai kuma ta dawo ta ci gaba da rayuwarta ko wani abu. To suka ce daga nan aka samu wannan dabara, Nana Maryamu da cikin ta ya fara girma sai ta bar shiga cikin mutane. To kuma daga nan ne hatta a likitance, idan mace cikin ta yayi girma ko ya fara tasawa, likitoci suke ba ta abin da ake kira da bed rest, ta je ta dan huta, ta rage ayyuka masu wahala, ta daina dauke dauken abu mai nauyi. Da haka wannan duk kimiyya da fasahar an samo ta ne a addinance cikin waɗannan kissosi na magabata. Yace fala yaraha ahadun, daga nan ba wanda yake ganin ta, wala tarahu, ita ma ba ta ganin kowa a inda ta je ta boye kanta ko aka killace ta. To da haka dai Ubangiji madaukakin sarki anan ya takaice mana zancen ne, fahamalatu, sai ta dauki cikin sa. To amma a kissosin da suka zo a wasu wajaje kamar a suratul tahrimi da suratul anbiya, Allah yace fanafakana fihi min ruhina, mun yi busa a cikin farjin Maryam, ma'ana mala'ika ya busar iska, iska kuma ta shiga ta hanyar kama hannun rigarta da yin busa, daga nan iskar kuma ta tafi har ta shiga, daga nan ne cikin ya samu. A wata wajen kuma fanafakana fihi min ruhina, sai muka yi busa a cikin farjin Maryam, muka busa mata ranmu. Rai anan ana nufin Annabi Isa, ko ana nufin iskar da da ita ne aka samu cikin Annabi Isa alaihi salam. Ubangiji yace fantabazat bihi, sai ta tafi da shi makanan zuwa ga wani waje, qasiyan, mai nisa daga gari, shine abin da muka karanta a cikin labari. Fa ajaa ahal maqab, bayan Maryam ta yi nisa daga gari, ta je inda ba a ganin ta, kuma cikin ta ya riga ya girma ya isa haihuwa, to sai naƙuda ta zo mata, ila jizin nakhalati, naƙudar ta tursasa ta zuwa ga gefen wani kututturen dabino. Kalmar aja'ani ya tursasa ni inje, kamar mutum ya matsu da abu, matsuwar ta sa ya je wani waje. To kaga wannan matsuwar ita ce ta tursasa shi ta kai shi wajen, ba wai dan ra'ayin kansa ba. Akwai bambanci tsakanin aja'ani da kuma ja'a. Ja'a ya zo da kansa, amma aja'a bihi, to ya kawo shi ta ƙarfin tsiya, yana so ko baya so. Kamar mutum ne yana tafiya a guje, sai ya matsu ila da bawali ko bayan gida, wannan matsuwar sai ta sa ya tafi a guje, ya tsaya a wani waje don ya biya bukatarsa. To kaga wannan aja'a bihi, a madadin ja'a ya zo da kansa. To da haka Ubangiji yace fa aja'a hal makhabu, sai naƙuda ta tursasa mata zuwa, ila jiz'in nakhlati, zuwa ga kututturen dabino. Kalmar jiz'i shine kututture, bishiyar da aka sare ta amma ba a cire tushenta ba, shine a larabci ake kiranta da jiz, da aka kututture da Hausa. Da aka fa ajaha almakhadu ila jiz'in nakhla, kuma kututturen na dabino, an nakhlatu bishiyar dabino kenan. A larabci akwai bambanci tsakanin sunan bishiyar da kuma ƴaƴan bishiyar, yaso da dama mu a larabci, a Hausa ba ma bambancewa, dabinon ƴaƴan sunansa dabino, bishiyar ma sunanta dabino, sai dai kawai kila muce bishiyar dabino. To amma su a larabci in bishiyar ce kadai sunanta nakala, amma in ƴaƴan ne to kuma iri iri ne, kowanne da sunansa, akwai tamru, akwai busru, akwai rutabu, sannan akwai ajwa, akwai sukkari da sauransu. To da haka nan ana magana ne akan bishiyar ba ƴaƴan ba, kamar magarya ce, kaga bishiyar sunanta annabaku a larabci, amma ƴaƴan sunansu asidru, magarya kenan, ƴaƴan magarya ba bishiyar magarya ba. To amma mu a Hausa sai mu ce magarya bishiyar, magarya ƴaƴan. Wannan yana nuna mana faɗin yaren larabci ta fuskar fasaha da kuma kalmomi da yawa, yana da vocabularies da yawa. shi yasa Qur'ani aka saukar da shi da Larabci, domin inda wani yaran ne wanda bai da kalmomi da yawa, to wani abu in Allah yana son ya faɗe shi, duk da dai shi Ubangiji shi mai komai ne, to amma sai ya gagara a wajen mu mu san sunansa. To amma su Larabawa yaransu yana da yalwa, don haka komai suna da sunansa, kuma suna iya bambance tsakanin kaza da kaza. Zaka dai Allah subhanahu wa ta'ala yake ila juz'in naqala, sai naƙuda ta sa dole Maryam ta tafi gindin kututturen bishiya na dabino, wanda wannan yana faruwa sau da dama idan mace za ta haihu, in haihuwar ta kamo ta, in naƙudar ta fara cin jikinta, dole sai ta kama wani abu ta ƙanƙame ko ta dafa, kai koda wani ne zai tsaya a gefenta ta riƙe shi don ta rinƙa samun ɗan ƙarfi. Wannan yasa nana Maryam ta tafi zuwa ga gefen kututturen dabino don ta samu support, ta samu agaji, ta riƙe wannan kututturen daminan ta ɗan ji ƙarfin jikinta, saboda a lokacin ba kowa tattare da ita. Sannan wannan kuma yana nuna mana Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da rahamarsa yakan sa wasu mata su haihu da kansu ba tare da kowa a tare da su ba. Amma wani lokaci mace in za ta haihu tana buƙatar tallafi, sai tana buƙatar unguwar zoma, sai tana buƙatar mai kaza, sai tana buƙatar mai kaza. Amma ganin damar Allah yakan iya ba wa mace iko ta haihu da kanta ba kowa a tare da ita. Yanzu da dama cikin wasu matan ma za ka ga cikin dare sai ta haihu ko mijinta bai sani ba, sai dai in ta gama haihuwa kuma ta tashe shi ya taimaka mata. Da yawa za ku ga iyayenmu a karkara irin haka tana faruwa da su, tuni daman an koya musu in haihuwar ta kama su, in sun haihu ga yadda za su yanke cibi, ga gwargwadon abin da za su gwada, ga reza, ga kaza, ga kaza. To wannan yana iya faruwa. Nana Maryam ita kadai ta haihu, ba wani wanda yake tare da ita, babu unguwar zoma. To amma hakan fa ba yana nufin mace kuma ta ki zuwa asibiti ba ta ce ai ana haihuwa da kai, ni ma na haihu da kaina. A'a, abinda Allah ya ba wani iko yayi ba dole ke ya baki ba. Sannan kuma ruko da sababi a addini ba laifi bane ba. Baka da lafiya duk da kana da juriyar da zaka iya jurewa rashin lafiyar, amma ba laifi bane kuma ka tafi asibiti ka sha magani. Dukkan biyin daidai ne, amma wannan ma ya fi zama daidai domin gudun kada mutum ya yi wasa da rayuwarsa. Idan ka ƙi ruko da sababi, sai wani abu ya same ka ya cutar da rayuwarka, to Allah zai tambaye ka. Da ka mai ruko da sababi, wannan daidai ne, baya cin karo da tawakkali, ma'ana dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala. To da ka dai Ubangiji ya ce ƙalad, lokacin da take tsaka da naƙudar tana jin raɗaɗin naƙudar, sai ta ce ya laitani mittu qabla hadha, kai cona ina ma a ce na mutu kafin wannan ranar. Ma'ana Maryam ce burin mutuwa. To a nan malamai suka ce me ya ja burin mutuwar, wasu suka ce takaicin abin da za ta fuskanta na haihuwar ɗan da bai da uba, ta san za a tsangwame ta, ta san za a yi mata kaza, ta san za a yi mata gori, shi ma za a yi masa gori. To ta gwammace ina ma da mutuwa ta yi a rayuwarta, ba ta rusu wannan baƙin ciki da ƙalubale ba, tare da cewa ɗanta ɗan halal ne, ɗanta ba shege ba ne, amma ta riga ta san halin ‘yan adam. Ɗan adam ka yi daidai ma baka kuɓuta ba, ballanta na abin da yake ganin a ganinsa shi ba daidai ba ne. To a nan ne malamai suka ce wannan ya nuna su a shari'arsu, su a addininsu, ya halatta mutum ya yi burin mutuwa idan wani ƙalubalen rayuwa ya fuskance shi. Mu gane burin mutuwa daban da kashe kai. Maryam ba ta kashe kanta ba, za ta iya kashe kanta, za ta iya shan guba ta mutu, za ta iya rataye kanta, amma ba ta rataye ba, amma ta yi burin mutuwa. Saboda me? Saboda wata ƙalubale na rayuwa da ya fuskanto ta. Shine Ibn Kathir ya ce fihi dalilun ala jawazi tamannil mauti inda alfitna, wannan ya nuna halaccin burin mutuwa idan wata fitina ta tunkaro ka a rayuwa, da kaza ya same ni gwandama in mutu. Amma mu gane ba wai ka kashe kanka ba. To anan ma wasu malamai suka ce hakan ya halatta, amma a addininsu ba a addininmu ba. Mu a namu addinin, a namu shari'ar, Allah bai yarda mu haka ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Bukhari, la yatamannayanna ahadukumul mauta li durrin nazala bihi, kada ɗayanku ya kuskure ya yi burin mutuwa don wata musiba ta same shi, don wata cuta ta same shi. Ahir a musulunci haramun ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in kana la budda fa'ilan, in dole sai kai burin mutuwar, to karka ce kawai Allah kashe ni, a'a sai dai kace Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, Allah ka kashe ni in mutuwa ce tafi min alheri. Allah ka raya da din rayuwar ce ta zame mun tafi zame mun alkhairi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in kana musinan idan mutum yana burin mutuwa dan takamar shi mutumin kirki ne yana ganin in ya mutu aljanna zai shiga to ai fa la'allahu yazdad in bai yi burin mutuwa ba ya ƙara kwanaki a duniya to ai nagartarsa ce ta karu ibadarsa ce ta karu dan haka ladansa ne zai karu kuma ita mutuwar nan ko kai burin ta ko kai burin ta ai sai kai ta to gaggawan ne kake yi zalla ce wa in kana musian in kuma mutumin banza ne ma ba mutumin kirki ba domin wani lokaci mutum mugayen ayyukansa ne suke rukunku ne zuciyarsa su sa masa kunci ya ji magwanda ya mutu sai ya kashe kansa to manzo Allah yace ko da ma hakan ne fala allahu yasta'tab to ai ta yuka tuba gobe dan haka na menene burin mutuwa a yau idan ka kai goban ka tuba ka gyara to ai wannan yafi maka alkhairi to dan haka dai yadda za a hada tsakanin wannan hadisai da wannan aya shari'ar annabi Musa alaihi salam wanda ta gabace mu wanda ita ce nana Maryamu take bautawa Allah da ita a lokacin kan ta haifi danta Maryamu a Isa a wannan shari'ar ya halatta mutum ya burin mutuwa idan wata musiba ta same shi in ya shiga wani damuwa in ya shiga wani kunci amma duk da haka ba wai ya kashe kansa ba kaga kenan abinda muke gani a yau wasu waɗanda ba musulmi ba ko ma wasu daga cikin musulmin waɗanda suke ba su fahimci addini ba na kashe kansa saboda wata musiba ko a sha guba ko a rataye kai to wannan duk ba daidai bane ko a shari'ar annabi Musa din a kiristancin a addinin at-taura din ba ca akai mutum ya kashe kansa ba yayi burin ya mutu domin inda kashe kai ne to ai Maryamu sai ta kashe kanta amma bata kashe ba sai ta ce ya laitani mittu qabla hadha kai cuna ina ma na mutu kafin wannan lokaci wa kuntu nisyan mansiya a wata kira'ar wa kuntu nasiyan mansiya kuma ina ma na kasance a bar mantawa wacce an ma manta da ni kwata kwata wannan yafi mun sama da wannan takaici da nake fuskanta wasu malaman suka ce ba wai kalubalen haihuwar danta dan annabi Isa da uwa ba uba ne yasa ta yi wannan burin ba zafin naƙuda ne kenan ashe sambatin naƙuda da mata suke yi asali ya samu mace komin nagartarta haka baya cin karo da in ta ji zafi kuma ta yi ihu wannan baya cin karo da nagartarta nana Maryamu tana cikin mata na gargari annabi ne kawai bata kai ba amma me matsayin gabda annabta ce siddiqiya ce to amma hakan bai hana ba da ta ji zafi kuma ta yi ihu shi yasa zamu ga hatta annabawa a wani lokaci idan sun ga abin tsoro suna guduwa wannan baya cin karo da annabta dan kada wani ya zo ya maka dariya ce a kuma malam da kai za kai gudu a malam yana gudu malama tana gudu annabi ma in ya ga ba hali yana gudu annabi Musa ya gudu ya tsorata yayi kaza yayi kaza saboda wannan dabi'a ce ta dan adam dan adam yana iya yin waɗannan abubuwa annabawa suna iya jin yunwa irin yadda kowa yana iya jin yunwa annabawa suna iya jin sanyi irin yadda kowa yana iya jin sanyi annabawa suna iya jin zafi irin yadda kowa yana iya jin zafi annabawa suna iya firgita irin yadda kowa yake iya firgita ya razana wannan baya cin karo da annabta da haka wasu malamai suka ce da tace ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya tana nufin zafin naƙudar ya kai inda ya kai to ashe kenan wani yazo yana ce maka ai annabi iyayensu in za su haife su ba sa naƙuda ba sa kaza ba sa ƙarya ne
ba da lada
mahaifiyar annabi tana iya jin zafin naƙuda tana iya yin naƙuda wannan bai ci karo da annabi ba bai ci karo da ita mahaifiyar annabi ba ce to amma ba laifi bane ba idan mace tana addu'a Allah ya sauƙaƙa mata naƙuda wannan babu laifi amma ta ji zafin naƙudan kuma ba yana nuna ɗanta ba nagari bane ko kuma ba yana nuna ita ba mutum ne yake kirki bace annabawa su suka fi kowa nagarta amma iyayensu suka ji zafin naƙuda sannan su din kuma hakan bai ci karo da nagartarsu ba da haka ya kamata mu fahimci wannan kada wani ya zo yana rutsarka ya ce maka ai shehuwa ne uwarsa ma ba ta yi naƙudarsa ba ai shehuwa ne uwarsa ma cikinta bai ɗaga ba lokacin da za ta haifi shafewa cikin ya yi ko annabuwa ne ai mahaifiyarsa kwata-kwata ma da ta yi cikin ba a gane ba ya shafe ya ɗane wai ce maka wannan kuma duk maganganu ne na ka babu aya babu hadisi a al'adance a yadda Allah ya halicci ɗan adam mace in dai tana da ciki sai ta canja kamanni ko yaya ne cikinta sai ya ɗan ɗaga sai dai na wata ya fi na wata amma wannan dan ba a same shi ba ba laifi ba ne ba ko wannan baya cin karo da nagarta da haka ya kamata mu fahimci wannan sau da dama akan ruɗe mu da irin waɗannan abubuwa a kai mu wani waje daban da sunan karama da sunan girmamawa da sunan kaza kai kuma saboda san addininka sai ka ɗauka aikuwa haka zai iya faruwa ace maka ai nana Fatima bata al'ada, kai duk mace da bata al'ada bata da lafiya. Shi wanda yake ce maka nana Fatima bata al'ada, da baba sa ko matarsa za ta zama bata al'ada ko yarsa asibiti zai kai ta, ba sai ka ce to kai ma bar taka baratun da kikenan tayi kama da Fatima. To da haka al'ada ga ƴaƴa mata cikakka mala ce. Duk mace da bata da lafiya bata al'ada to akwai matsala a lafiyarta. Na kuda ga ƴaƴa mata in sun zo haihuwa cikakka mala ce. Amma Allah na iya sauƙaƙa wanda ya ga dama. Na wata yana iya finna wata dagawar ciki ga ƴa mace lokacin da ta samu juna biyu ba aibi bane. Canjawar kamanni ba aibi bane, da aibi ne da iyayen annabawa ba su yi ba, da aibi ne da nana Maryamu ba ta yi ba. Amma Qur'ani ya tabbatar da Maryamu ta samu canjin yanayi lokacin da ta samu ciki, tare da ɗan nata dani na musamman, cikin nata ciki ne na musamman ba kamar sauran ciki ba. To da haka dai Ubangiji ya ce fa ja'a al-maqdu ila juz'in nakla qala ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya. Sai Allah ya ce ni yake fanadaha min tahatiha, sai ya kira ta ta karkashinta, shiwa shi mala'ika Jibrilu, domin da shi suke tattaunawa. Idin tabazad min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun waladun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baqiyya qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyun. Idan muka dauko kissa tun daga farkon ta zamu ga Maryam tana tattaunawa da mala'ika ne, yace kaza ta ce kaza, yace kaza ta ce kaza. To da haka nan ma ci gaba ne da tattaunawa su, shine Allah yake fanadaha min tahtiha, sai mala'ikan ya kira ta ta karkashinta, ya nuna da ba ta karkashinta yake magana da ita ba. Abinda ake nufi da ta karkashinta, ta nan ta ji muryarsa, da kan tana jin muryarsa ne gaba da gaba, gashi a sifar mutum yana magana tana ganinsa, yana tana amsa masa. To amma yanzu kuma sai ta ji muryar ta kasanta. An gane ko? Ga akwai kira'ar kuma fanadaha man tahataha, sai wanda yake karkashinta ya kirata. To idan mun karanta da kira'ar man tahataha wanda yake karkashinta, to ba mala'ika bane, anan danta ne Annabi Isa ya kirata. Domin a al'ada idan mace ta haihu dan yana faduwa ta kasanta ne, to wannan dan da ya fado ta kasanta nada ha sai ya kirata yace ya umma. Wannan kuma wata mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin Annabi Isa. Tun yana tsumman goyo an haife shi da sakankani ko da mintuna ya fara magana. Shi yasa manzo Allah yace a duniya babu ƴaƴan da suka yi magana a tsumman goyo sai guda uku, a wata ruwayar guda hudu Isa yana cikin su. Kamar yadda zamu ci gaba da jin maganganun da yayi ta fada ma, dan magana ba sau ɗaya yayi ta ba, yayi ta magana. Shi yasa yana daga cikin mu'jizar sa Allah yake wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahalan wa min as-salihin. Cikin mu'jizar Annabi Isa zai yi magana da mutane tun yana tsumman goyo kuma har ya zama barde. Barde shine wanda ya kai shekara 35 zuwa 40, shi ba a ce da shi yaro kuma bai shiga sahun tsofaffi ba. To Annabi Isa yana magana a wannan lokacin, ma'ana zai magana da yarinta kuma zai magana da manyanta. To da haka wannan in mun karanta da kira'ar man tahataha wanda yake karkashinta, to duka kira'o'in sun tabbata. Da haka sai malamai suka ce ya nuna duk biyun ne suka yi mata magana. Isa ya yi mata magana, Jibrilu ma ya yi mata magana. To amma anan maganar wace ce wannan? Shin ta Isan ce ko ta Jibril? To abu da zai biyo baya shi zai nuna mana maganar waye. sai ya ce da ita Allah ta hazani kada ki bakin ciki kada ki damu kwantar da hankalinki kada ja'ala rabbuki tahataki sariyan ubangijinki ya sanya miki dausayi a karkashinki kalmar sari wadansu malamai sun ce korama ruwa wanda za ta sha ta wanke jikinta ta wanke danta domin idan mace ta haihu lalle tana bukatar ruwa koda dan ta tsaftace jikinta shi yasa za ku ga da mace ta fara naƙuda cikin abin da ake sauri a tanada akwai ruwan dimin da ta haihu za a wanke ta da shi a wanke danta da shi kowa ya samu natsuwa to da kake ma Allah ya tanada miki irin wannan ruwa wanda zaki wanke jikinki da shi ki wanke danki da shi sannan kuma ki sha dan ki samu natsuwa Al-Imam Ibn Kathir yace waqtalafa al-mufassiruna malaman tafsiri sun yi sabani fil murad bi dhalika man huwa game da wanda yayi mata maganar waye fa qala al-Awfi Imam al-Awfi yace wa ghayruhu da wani sa Ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas da yace fa nada ha min tahti yace Jibril ake nufi sai yace wa lam yatakallamu Isa shi Isa bai fara magana ba hatta atabbihi qaumaha sai anan gaba daka anan cewa kada ja'ala rabbuki ta take sariyan magana jibril ce ba ta magana ba annabi isa bane ba kaga kenan qira'ar man tahataha ko min tahatiha duk dai tana tabbatar da jibril shi yayi magana domin maganar kada ja'ala rabbuki ta take sariya magana jibril ce ba maganar shi annabi isa bane shi kan annabi isa maganar sa zata zo a nan gaba sannan ibnu kasir yace wa kaza qala sa'id ibn jubair wa dhahak wa amr ibn maimun wa suddi wa qatada wannan duk magabata haka suka fada innahu almalaku jibril cewa wanda yayi wannan magana malaika jibril ne aina daha min asfalil wadi abinda ake nufi da ya kira ta koda da qira'ar man tahata wanda yake kasanta ba ana nufin kasa irin na inda da yake zamowa idan an haife shi a karkashin uwarsa babanan ba ana nufin a lokacin ita na Maryamu tana waje mai tudu shi kuma Jibril yana cikin wani kwari kaga wanda yake kwari da wanda yake tudu za a ce wani kwarin yanda yake kasanta dan haka man tahata koda mun karanta da wannan qira'ar da Jibril ake nufi ana nufin shi yana cikin kwari na wani rami da yake gefen inda ita Maryamu take ita kuma tana tudu wa qala mujahid ibn jabr yace fanadaha min tahtiha qala isa ibn maryam shi kuma mujahid yace isa ne ya kira ta wa kaza qala abdurrazzaq amma amr an qatada haka abdurrazzaq ya fada daga mu'amar riwaya daga qatada ibn da'ama as-sadusi qala qatada yace qala al-hasan hasan al-basri yace huwa ibnuha man tahtaha din nan dan ta ne isa wa huwa idan riwaya ta ne an sa'id ibn jubair wannan kuma ɗaya ne daga cikin riwayoyi guda biyu daga malam sa'id dan jubair idan magana mafi inganci shine man tahataha ko min tahatiha jibril ake nufi ubangiji madaukakin sarki yace da ita ko shi mala'ika yace da ita bisa ga umarnin ubangiji kad ja'ala rabbuki tahataki sariyan qala sufyanu sauri yace wa shu'ba da shu'ba an abi ishaq daga abu ishaq anil barra ibn azib daga barra'u dan azib Allah ya kara masa yadda yace da aka ce kad ja'ala rabbuki tahataki sariyan qala al jadwalu abinda ake nufi da sari shine aljadwal gulbi na ruwa wa kaza qala ali ibn abi talha an ibn abbas as-sari an-nahr haka ali dan abi talha ya fada kalmar sariya ana nufin an-nahr qurama da ka ruwan da zaki sha ruwan da zaki wanke jikinki ruwan da zaki wanke jaririnki kuma ki bashi to kaga wannan wani yazo ya ce maka ai annabi isa ma an haife shi mahaifiyarsa ba tai jini ba tsaftatacce aka haife shi wannan ma ƙarya ne Qur'ani ya tabbatar da aka san haka domin in babu jini to meye amfanin ruwa za a iya cewa na sha ne to kuma ba za a iya cewa na wanke jinin ne ba dalilin da zai kora wannan to wannan duk yana nuna maka annabawa iyayensu na iya haifarsu da jini kamar yadda kowace uwa take haifar ɗanta da jini cewa annabuwa na ba a haife shi da jini ba ko mahaifiyarsa ba ta yi jini ba wajen haihuwarsa babu wani dalili da ya nuna haka bal ma sai dai aka san haka to kada mu yadda wani ya zo ya mana ƙaryar wannan ballantana ya gangaro da magana ya ce shehuwa na ma haka domin damar duk abin fakewa ake da guzuma don a harbi karsana sai a ce maka annabi yana da kaza ƙarshe ba annabin ake so a kai gare shi ba shehu ake so a bawa ai shehu ma haka duk darajojin annabawa an ɗauka an ba shehunnai wanda ta annabawa ma in ka bibiya ta ƙarya ce ba ta gaske ba ce kuma mu gane yi wa annabi ƙarya a bashi falalar da Allah bai faɗa ba na farko yi wa Allah ƙarya ne sannan su annabawa sun fi karfin sai da ƙarya zaka yabe su suna da ɗabi'unsu da halayyarsu da darajojinsu na gaskiya iya waɗannan sun ishe su ba sa da bukatar ƙarya da ka rudin kwakwalwa ne ka ɗauka cewa sai ka yi wa annabi wani ƙarya Allah bai yadda ka yi wa annabi ƙarya ba Allah bai yadda shi kansa ma ka yi masa ƙarya ba ka tsaya a abin da Allah ya tsayar da kai wannan shi ne gaskiya shi yasa manzo Allah ya ce duk wanda ya min ƙarya to ya nemi wajen zamansa auta da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya sai ya ce wa huzzi ilayki bi juz'in nakhlati wa huzziki karkada ki girgiza ilayki gare ki bi juz'in nakhlati wannan kututturen dabino tusaqitu alayki rutaban janiyan zai zubo miki da ƴaƴan dabino janiyan masu daɗi masu kyau an gane ko to anan malamai suka ce ya nuna idan mace ta haihu tana bukata cikin abin da take bukata na gaggawa abinci kuma musamman abincin mai gina jiki kuma dabino yana cikin irin abincin da mace take bukata idan ta haihu shi yasa Allah ya bawa nana Maryamu dabino shi yasa ko yanzu mace in ta haihu cikin abin da zai saurin gyara mata jikinta shine cin dabino in dai ba tana da wata matsala ta lafiya da za ta hana ta cin dabinon ba to dabino yana daga cikin abin da yake gyara jikin mace musamman wacce ta haihu mai jego ba sai mace ba kuma waye dabino yana da tasiri wajen gyara cikin dan adam yana da tasiri kwarai da gaske kuma dabino abinci ne sannan a lokaci guda abun marmari ne dabino darajarsa ta kai ko Allah ya ambaci abinci sai ya ware dabino da ambato don ya nuna darajarsa فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وإنبا وقضبا وزيتونا ونخلا ألا يا فتى أبنشي كما سيزوير كوارا وسينا أنبتا سدبا دبا أبن في سوء أن إنسنا دوة درجة تمسمى دوليا أكان ثورا دبينو ينا تكين أبنشن دا زاعة الدنيا كما زاعة الجنة سوء درجة سا sai dai dabinan malamai suka ce mai laushi ba bushashshe ba shi ake kira da rutabu rutab an gane ko akwai bambanci tsakanin tamru da rutab tamru dabino bushashshe amma rutabu dabino mai laushi mai ruwa a jiki wanda bai riga ya bushe ba to irin wannan shi yafi amfani a jiki kuma shi yafi gyara jikin mai jego to sannan darasi na biyu da zamu dauka a karkashin wannan ayar nana Maryamu tana cikin halin nakuda amma Allah ya bata aiki yace tayi ta girgiza dabino ya zubo mata da ƴaƴa sai malamai suka ce abu guda uku zamu lura da su abu na farko mace idan ta haihu haihuwar nan bata hana mata tayi wasu ayyuka akwai ayyukan da mace ko ta haihu dan ta yi su ba za su cutar da lafiyarta ba balma sai dai su ƙara taimakon ingantuwar lafiyarta wani lokaci za ku ga idan mace ta haihu likitoci da kansu suke sata ta rinka dan tattakawa ko wani abu to wannan irin sa ne Allah subhanahu wataala yake nuna anan Maryam ta haihu amma tare da haka Allah ya ce ta dan motsa jikinta motsin amfani ne ga jikinta na biyu nana Maryamu jaruma ce wata macen ko za ta iya wannan motsin sai ta ki saboda raki da lalaci da san jiki to amma Maryam ba ta da wannan Allah ya ce ta yi motsin kuma ta yi sannan na uku nana Maryamu tana riko da sababi Allah yana so ya nuna mana duniya sai da motsi sai da motsi dan adam duk abin da Allah ya ce yayi to in yayi zai samu biyan bukata in ya ki to bukatar sa ba za ta biya ba kuma ka sani duk gatan da Allah yake maka duk kaunar da Allah yake maka akwai aikin da Allah ba zai maka ba kai za ka yi wa kanka da kanka daga cikin irin waɗannan ayyukan neman abinci kada mutum ya kuskure ya ce zai zauna a gida yayi ta addu'a yayi ta zikiri yayi ta lazimi wai abinci zai zo masa a'a kada ka zauna a gida ka ki tashi kai gwagwarmayar rayuwa ka ce zaka samu abin da kake nema na rayuwa ba zai yi ba idan kana neman ilimi dole ka tafi makaranta in kana neman arziki dole kai sana'a ko kai aiki in kana neman kaza dole kai kaza komai yana da sababi to wannan yana nuna mana riko da sababi kuma hatta ƴaƴa mata akwai sababin da dole su yi riko da shi dan bukatar su ta biya kamar yadda maza ma akwai nasu akwai kuma wanda dukkaninmu zamu haɗu mu aikata to da haka malamai suka ce mu lura da kyau anan haka a kissar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi zai je Madina a matsayin hijira Allah sai ya kyale shi ya tafi da kansa yana kuya da daddare yayi tafiya da yana kuya da rana yayi tafiya da daddare ya shiga kogo yayi kaza Allah da yana da iko da kunfa ya kuni ya dau annabi ya kai shi Madina amma ya kyale shi ya tafi da kansa saboda ya nuna masa mai gwagwarmayar rayuwa ruko da sabani amma ku ga da Allah zai kai annabi sama Isra'i da Mi'raji shi yasa aka dauke shi aka kai shi cikin dare gari bai waye ba nisan Madina da Makka bai kai daya bisa miliyan din nisan kasa zuwa sama ba amma saboda wannan aikin ka ne na dan adam je kai kayanka Allah ya kyale ka amma nasa zai kayan sa to wannan shine kaidar rayuwa mu kula da kyau ko wajen tarbiyya ƴaƴan mu lura da wannan akwai iyayen da saboda kaunar da suke wa ƴaƴa abin da ya kamata dan ka yi sai ka hana shi yayi saboda kai kana son sa to galibi ƴaƴan da aka sangarta su aka shagwaba su aka ki a bar su su yi abin da ya kamata a rayuwa baka bari danka yaje yayi gwagwarmayar rayuwa ba baka so yaje makaranta kar a dake shi baka so yaje sana'a kar ya sha wahala to a ƙarshe sai wahalar rayuwar ta zo ta cin masa kuma wannan ba kauna bace wannan kauna ce ta jahilai amma ba ta masu ilimi ba ubangiji shi yafi kaunar annabawa ba abinda Allah yake so sama da annaba da manzanni amma yana basu su sha wahalar rayuwa domin su san yadda rayuwa take dan na bayan su su koyi da su domin su samu kaiwa ga gacci wannan shine tsarin rayuwa sabanin soyayyar mu ta mutane in kana son mutum baka son wani abu mummuna ya same shi to wannan kin masa abu mummuna ya same shi to kuma yana sa ya rasa abubuwa da yawa na alheri yanzu danki idan kika bari aka kai shi makaranta kila ta kwana yaje ya samu gogayyar rayuwa anan zai samu wasu abokan da kila in ya girma za su yi masa amfani a rayuwa shi ma zai mutu galibin manyan mutane za ku samu abokantakarsu da ƴan uwansu tun ta makaranta ce mun taba makaranta da gwamnawa ne shugaban kasa wa ne ajin mu daya malami wa ne ajin mu daya sarki wa ne dan set din mu ne a makaranta to anan ake samun gwagwarmayar rayuwa amma idan kika ce danki ke ba zai je makaranta ba sai dai malamin lesson ya zo gida ya koyar da shi sai kaza to ya rasa waɗannan wani abokin a rayuwa zai maka rana kai ma za ka yi masa rana to amma in abokantakar ba ta kullu ba ta yaya za a yi kaga ba zai yi ba وذاك لي أبنجي مدعوكي سنكي وهزي إليك بجزء نخلتي تساقط عليك رطبا جنيا فكليك تي واشربيك شاء وقري أيناك جدا شنئدو معناك سامن سؤال وكنتيرهان كليدة فرنتك كلمة فكليك تي أنقبا ترد تي أنا أكم واشربيك شاء فشن ونن ينا نكم دلوك تندقى أبنشك أبنشا شي أكي فارا كافن أشا ما لبنسك جباهك أكي نكيبا yoso da dama Allah yakan ce ku fara ci sannan ku sha ba yana nufin dole sai kun fara ci za ku sha ba a saboda haka dabi'a dan adam yake ya fi fara ci sannan yayi ne ya sha kamar yadda Allah ya ce kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayamin khaliya ku ci ku sha a aljanna aka gabatar da magana ci kafin sha amma ba ana nufin at-tartib ba jerantawa a abin nufi dai na cin halal ne ka ci na shan halal ne ka sha duk wanda ka fara da shi ganin damar ka ne da haka ana nufin nanamare mu ta ci daga dabino sannan ta sha kuma daga wannan sariyan gulbi na ruwa da aka tanadar mata wa karri aina sannan ki ji daɗi a jikinki ki faranta ranki ki samu danshin idaniyarki shine ma'anar qurratu ayn abinda zai faranta maka rai abinda zai saka ji nutsuwa wannan ya nuna idan mace ta ce ta sha bayan ta haihu to tana samun nutsuwa hankalinta yana dawowa tana dawowa cikin hayyacinta fa in ma tarayinna min albashari ahadan idan kin gamu da wani daga cikin mutane a nan gaba fa kuli ki ce da shi inni nazartu lirrahmani sawman ni nayi bakancan azumi tsakani na da ubangiji arrahmani mai rahama falan ukallima alyawma insiya yau bazan magana da kowa ba ma'ana daga nan aka ce da ita to ki dauki danki kuma ki koma gida kuma in kin gamu da wani a hanya ko an miki magana kake amsa ki ja bakin ki ki shiru kin gama naki sauran kuma Allah zai to da haka wannan shine a takaicen takaicewa gabar da wannan darasi ya kunsa babban abin lura shine duk abin da ya faru ga nana Maryamu a baya har da ta yi burin ina ma ta mutu amma a ƙarshe sai ta ce inni nazartu lirrahmani sawman ni nayi bakancan azumi ga ubangiji sai ta ce mai rahama ashe kenan duk wannan abin da ya faru ga Maryam duk da bai mata dadi ba amma rahmar Allah ce alheri Allah yake nufin ta da shi yoso da dama Allah zai dora maka abin da baka jin dadin sa amma kuma rahama ce yoso da dama kina kukan rashin lafiya kina kukan wata damuwa amma kuma rahama ce tattare da haka domin tun a farkon kissan ma walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya da haka a ƙarshe dai Maryam wannan takaicin da ta yi sai da ya dawo mata farin ciki, domin a yanzu ba wai Maryam ba, kowace ce cikin mata inda tana da hankali da imani a ce ki fuskanci kalubalen da Maryam ta fuskanta, amma ki ma ki samu da irin na Maryam Annabi Isa za ki so. To kaga kenan, sau da dama abu yakan fara maka da bakin ciki, kikan fara da kuka, amma a ƙarshe kukan sai ya zame miki dariya. Allah ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ya ba mu ikon nisanta ta, saboda lokaci daman yau farawa ce, shimfiɗa ce, in Allah ya so kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya daga gobe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ya ba da lafiya.